Sashin labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radiant Freedom muryar jama'a ki gabatar da Indaranka. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar masana a fannin lafiya sun jaddada cewar babu wani bera a Kano da yake yada cutar lasa. Haka kuma dukkan mutanen da ake zargin sun kamu an killace su ne. Don haka mutanen Kano su ci gaba da harkokinsu ba tare da fargaba ba. Hausawa kan ce idan wani ya ƙika da wuni wani da kwana zai soka. Mutane da dama sun nuna buƙatar su ta samun damar auren Nafisa tsohuwar budurwar Suleiman angon ba amurkiya. Kin masu neman auren har da wanda ya kuduri aniyar kai ta Makka domin sauke faralita shin farko. Ita ko ta budurwa mai shekara 22 kokawa ta yi a shafin Facebook kan cewar ga ta dai ta kai munzali, amma har yanzu babu saurayin da ya taba cewa ko ji mana. Wani magidanci ya nemi alkali ya taimaka ya katse igiyar aurensa da matarsa wacce ya ce kullun sai ta zane shi tare da bashi gwale-gwale. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Nasir Salisu Zango ne ke muku sallama tare da farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin Indaranka, wanda masu salon magana sukan ce ka sha kallo. Ga alama dai har yanzu labarin matashin nan Suleiman Baba Yaro da ya tsinci dami a kala bayan soyayyar social media ta biya shi har ta kai ta zame masa sanadin kulla alakar I love you da Baturiya bata lafa ba. Ko da yake ta manyanta matar, amma kowa ya yi ittifaqin cewa wannan ba matsala bane. To amma yanzu gabace ta tsohuwar budurwar Nafisa Tahir wacce a baya mun kawo muku hira da ita da take cewa ta yi tawakkali kuma ta miƙa komai ga Allah, don haka ma ta ce umma ta gaida ashiya. Sai dai ga alama fa waccan hira da muka yi da Nafisan ta jawo mata ƙarin farin jini daga masoya, inda mutane daga sassan ƙasar nan daban-daban ke cewar su fa ta yi musu, domin sun ce duk inda kyau ya kai Nafisan ta kai. Yayin da wasu ke cewar ai abin da ya faru kuma suka jiyo ta ta yi tawakkali shi ne ya burge su, suka ga dacewar yi mata na huci. To amma ko da muka tuntuɓe ta don jin ko cikin tarin waɗannan manema wa za ta zaɓa ta daraji, Nafisan ta ce lala-lala. Da gode, amma ba wannan ne a gabanta ba.
Da aka ce wasu na nuna suna ƙaunata, na gode Allah ya bar zumunci. Na san aure nufi ne na Allah, kuma duk wanda Allah ya yi shi ne mijina, babu yadda za a yi. Allah ya zaba mana mafi alheri, shi kuma Suleiman da budurwarsa ba amurkiya, ina musu fatan alheri.
Shi kuwa wakilinmu Aminu Abdi Baka Noma ya zanta da guda daga cikin mutanen da suka nemi a sada su da Nafisa domin gwada sa'arsu, wanda ya ce a shirye yake kuma daga auren sai tafiya Hajji.
Sunana Tajo, ana Nafiu Ishau Bello. In aka yi wa wannan yarinya kamar haka malama Nafisa Josma yi mata adalci ba, sai na ce ni kuma saboda Allah zan aure malama Nafisa, in dai ta amince to a shirye nake. Ban taɓa yin aure ba, wannan alƙawari tsakanina ne da ni da ita, in dai mun fuskanci juna akwai yiwuwar wannan maganar, in dai Allah ya so da yanda ake zato da yin Allah da za a samu wannan tafiya.
To Nafisan dai watakila ta zama allura cikin ruwa mai rabo ka ɗauka, kuma a yayin da ake ta rububin neman yardarta bayan da Baturiya ta sace zuciyar masoyinta, ita ka wata budurwa kosawa ta yi da zaman kadaici da take yi har da kai ta fito dandalin sada zumunta na Facebook cikin kuka tana neman addu'ar al'umma, kasancewar shekarunta sun kai 22 amma har yanzu bata taba samun wanda ya nuna yana son ta ba, domin ta ce ko jimana ba a taba ce mata ba. Wakiliyar mu Zannira Garba Baballadi tana da cikakken bayani.
Matashiyar yarinyar mai suna Bola, yar asalin jihar Ogun, mai kimanin shekaru 22 a duniya, ta bayyana halin da take ciki na bakin ciki tare da kwaranyowar hawaye a idaninta. Bayan da yar uwar mahaifiyarta mai suna Olaruwan Jobola ta tambaye ta, shin wai ba ta da saurayi ne? Sai ta sunkuyi da kai cikin sassayyen murya, tace ita tunda take ba wanda ya taba cewa yana son ta da zummar soyayya, tace ita ba irin adan da ba ta yi. Amma har yanzu shiru kake ji. Filin inda ranka ya zanta da wata budurwa da ta ce ita yau shekarar ta 35 ba tare da ta taba yin saurayi ba.
Shekara ta 35, gaskiya ban taba yin saurayi ba. Ai wallahi ba wankan da ba na yi a rayuwata, don in fita dai wani ya gani ya ce yana so na. Ina addu'ar ma Allah ya kawo min mijin aure.
To amma ga wasu suna da samarin iri-iri ko in ce buhu-buhu, sai dai kuma babu tsayayye ko guda daya.
Gaskiya tun ina shekara 16 nake da samari, kuma har yanzu ba ranar banzar da zan fita ma ba saurayi bibiyo ni ba. Idan an magana aure to shikenan ba za ki sake ganin su ba, kun raba da su. Gaskiya ai ma ban san dalilin ba, tun daga shi ina da kyau kuma ina da farin jini sosai, amma ban san me dalilin ba.
To Allah ya kyauta ya kuma aurar da mu. To a yanda waɗannan ke neman miji suna kukan cewa ko jimin ba taɓa ce musu ba. Shi kuwa wani bawan Allah runtumawa yayi gaban kotu yana kuka, yana roƙon a datse igiyar auren da ke akwai tsakaninsa da matarsa ta aure, wacce yace ta uzzara masa, a kullum bata saurara masa wajen lakaɗa masa na jaki, dan kawai ya kasa biyan kuɗin makarantar yayansa, kuma yace dole ce ta kai hakan, domin yace an daɗe da kulle boda. Wakiliyar mu Zulaiha Yusuf Aji tana da cikakken bayani.
A yayin da yake bayyana abin da yake faruwa, ga wani ƙwararre a fannin zamantakewa magidancin ya ce ya tsinci kansa ne a cikin tsaka mai wuya, domin kuwa yana son rabuwa da matarsa wacce take gallaza masa azaba, yana kuma buƙatar ya sake aure, amma yana ganin idan yayi hakan bai mata adalci ba. A duk sanda ta biya wa yara kuɗin makaranta, sai ta ɗauki bulala da ta sharba masa a matsayinsa na magidancin da ya gaza.
To Allah ya kiyaye mu. Masu sauraro shirin Inda Ranka kuke saurara daga nan Freedom Radio muryar jama'a. To madalla. Can kuwa daga jihar Kaduna wani mutum ne ya amsa a gaban alƙali cewa shi maye ne, kuma shi ne ma ya cinye kurwar ƴar ƙaninsa wacce tuni ta riga mai gidan gaskiya. Daga can Kadunan wakilin mu Haruna Ibrahim Idris ya aiko mana da wannan rahoto.
Shi dai wanda ake zargin da maita mai suna Ala Magani yana zaune ne a Doka dake kasuwar magani a nan garin Kaduna, ya kuma amsa laifinsa ne a gaban mai shari'a Abdulaziz Ibrahim Kagarku bayan maka masa tambaya da mai shari'an yayi dangane da zargin da ake masa, inda bai wata ba wajen amsa laifin da ake zarginsa da shi. Daga nan mai shari'a Abdulaziz Ibrahim Kagarku ya aike da shi gidan maza a zantawar da Ala Magani ya yi da ƴan jaridu bayan kammala shari'an. Ya ce wannan abu da ya aikata wa ƴar ƙanin nasa sharin shedan ne.
Na aikata kuskure ne ya shiga, ba wani sai dai ta yarin ƙanina ni ban so na ba ne.
To Allah ya kiyauta. Ga alama dai ya kamata aika musu da muhuyi magajiri mun gado, tunda anan Kano shine sarkin yaƙi da mayu. Yayin da aka shiga fargaba a Kano tun bayar billar zazzabin lasa mai saurin hallaka mutane, likitoci sun yi kira da a kwantar da hankali, domin dukkanin mutanen da ake sa ran sun shafi cutar an san su, kuma tuni ma an rigaya an killace su daga jama'a a can cibiyar killace masu lalura mai yaduwa dake rigaya. Haka kuma masana sun ce ai dukkanin berayen Kano babu wani bera da yake dauke da kwayar wannan zazzabi na lasa, tunda dai beran garin lasa daban da na Kano, dan haka kawai a kwantar da hankali. Dr. Abubakar Isa matashin likita ne a Kano wanda ya karin haske kan wannan kadami.
Nau'in beraye kala biyu ne a Najeriya, sun hada da roof ko kuma a ce shipwreck. Waɗannan nau'in na farko su ne a gidajenmu, sai kuma ɗaya dangin su ne suke iya ɗaukar wannan cuta waɗanda ake kira da multimammate rat, waɗanda za ka gansu da dogo jela ɗayansu yana kaiwa kusan inci 20, nauyinsu yakan kai gram 120, suna iya kaiwa kuma shekara huɗu a duniya, kuma sun fi rayuwarsu ne a cikin jiji. Hakan na nufin masu farautarsu su ne ke kamuwa da wannan cuta a matakin farko tare da yaɗawa jama'a. Ɓerayen da muke da su a birnin Kano ba irin ɓerayen da ke yaɗa wannan cuta ba ne. Ɓullar cutar a Kano ai ba ɓera ne kawo ta ba. Cutar a Kano tana yaɗuwa ne ta hanyar mutum da mutum.
To Allah ya sa mu dace. Al'ummar wasu unguwanni da ke tsakiyar birnin Kano sun aika saƙon godiya da yabawa da jinjina ga shahararren injiniyan nan masanin tasawirar gine-gine, wato injiniya Lawal Ɗanlami Kafinta, bisa ƙoƙari da hidima da yake yi wa al'umma. Masu wannan da'awa sun ce ayyukan wannan bawan Allah a bayyane suke, ba ma tun a wannan lokaci ba tun a baya, da haka suke ganin ya kamata su shigo domin yin kira ga sauran al'umma da a ringa zaƙulo irin waɗannan bayin Allah ana saka su cikin addu'a domin ƙarfafa musu gwiwa su gaba da ayyukan alkhairi da suke yi. Injiniya Lawan Ɗanlami Kafinta dai yanzu haka ma shine yake aikin kwaskwarimar babban ofishin rundunar 'yan sanda masu kula da cinkoson ababen hawa, wato MTD da ke nan Kano, wacce ke da babban ofis a kusa da gidan Mutala. Injiniya Lawal Ɗanlami dai tuni bayar da kwangilar gyara wannan charge office tare da saka dukkanin kayayyakin alatu domin inganta ayyukan ɗan sanda, dan haka waɗannan bayin Allah suke roƙon Allah subhanahu wataala ya saka masa da alkhairi, ya kuma sa abin da yake yi ya ɗauka a gidan aljanna. To yanzu kuwa ga wakilin mu Aminu Abdi Bakano ma, wanda ya leƙa dandalin mu na sada zumunci na Facebook, ya kuma zaƙulo saƙonnin ra'ayoyinku da kuka aiko mana. musamman ma dai akan yaduwar wannan cuta ta lasa wacce likitoci suka ce a kwantar da hankali domin an dauki matakan da suka dace. Gaba Kanuma.
Zan fara sakon Sadisu Abdullahi Garko wanda yace ya kamata kowane mai gida ya malikin wa a gidansa domin shine zai zama babban rigakafin wannan annoba da ta same mu. Wannan abu sai dai mu yi ta addu'o'i tare da ƙarin kokari tukuru wajen kare lafiyar mu daga afkuwa da wannan larura. Allah kawo mana ƙarshen wannan annoba a nan jihar Kano da ma ƙasa baki ɗaya. Wannan sako ne da ya fito daga da zafi FKD Kumbotso. Za mu karkare da sakon Rukilarki inda ta ce wannan cutar dai sai dai mu yi ta addu'ar Allah kawo mana da ita ya kuma bai waɗanda suka kamu lafiya.
To an gaishe ka Aminu Abdu Baka Noma ko da yake an ce kana yi yanzu. Kafin mai sallama ga takardar neman taimako ta wani bawan Allah da tije mai shekaru 69 a duniya mai suna Abubakar Ado. Wanda Allah ya jarrabe shi da lalurar kashi mahukunta asibitin kashi suka ce sai an canza masa gwiwa gaba daya kuma sai an biya naira 950 domin yin wannan aiki. Danginsa sun ce ba su da wannan kuɗi. Sai kuma takardar neman taimako ta Fatima Haladu wacce ita kuma Allah ya jarrabe ta da lalura mahukunta asibitin kashi na Dala suka buƙaci naira 60 domin yin hoto a gano lalurar da take damunta. Ita ma tace ba ta da hali da haka suke roƙon bayan Allah a taimaka. Sai kuma takardar neman taimako ta wani ɗalibi da yace a saka sunansa ya samu gurbin karatu a jami'ar Bayero da ke nan Kano domin karantar BSc Physiotherapy a jami'ar ta Bayero amma kuɗin registration naira 43 sun tsaya masa. Na haka yake roƙon bayan Allah a taimaka masa ya cika wannan buri nasa na zama ƙwararren mai duba kashi. Haka kuma wata baiwar Allah ta aiko ɗanta da naira 10,000 tace a neman mara lafiya fi sabilillahi wanda ya dace a bashi. Sakonki ya iso Ubangiji ya miki sakayya da gidan aljanna. Abinda kuka yi niyya Allah ya taimaka ya ƙaro arziki mara yankewa a gidanki. Sai kuma wata ɗaliba wacce ita kuma ta samu gurbin karantar tsimi da tanadi wato economics a jami'ar Northwest da ke nan Kano amma kuɗin registration naira 31,000 ita ma tace sun tsaya mata. Naka ita ma take roƙon bayan Allah a taimaka da fatan bayan Allah za ku taimaka. Duka-duka kuma da wannan ne shirin ya zo ƙarshe a madadin dukkanin abokan aiki musamman ma Abdulrahman Hamisu na Madina wanda shine ya sarrafa na'ura don sadar da ku. Yusuf Bala Abdullahi Aminu Abdu Baka Noma Nasir Salisu Zango da na shirya na kuma gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.